This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za mu fara kawo muku ra'ayoyin wasu mazauna birnin Yola akan tasirin azumin Ramadan. Muna kuma dauke da rahoto akan wata hatsaniya da ta kashe mai tsakanin jami'an tsaron soja da mazauna garin Haifan, kuma har an samu ma hasarar rayuka. Za kuma mu kawo muku tattaunawa da muryar Amurka ta yi da dan jarida Lawan Bukar game da hare-haren da ƴan bindiga suka kai jiya a Jamhuriyar Nijar, wanda kusan mutane 40 sun mutu. Game da wannan nema muke son jin ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su dauka wajen tsare iyakokinsu, ganin yadda ake samun hare-hare cikin ƴan kwanakin nan a Najeriya, Chad da Nijar. Lambar da za ku kira mu da ita ce 2022-2055-2655. Amma kamar nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mutumin da ake zargi da kashe mutane tara cikin daren jiya Laraba a wata majami'ar bakar fata da ke Charleston a jihar Carolina ta Kudu ya shiga hannun hukuma. An damke Dylan Stormroof, bature mai shekaru 21 da haihuwa jihar Carolina ta Arewa mai makwabtaka da ta Kudu, kimanin kilomita 400 daga inda aka aikata wannan kisa. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce ta kaddamar da binciken yiwuwar aikata laifi na wariya dangane da wannan kisan gilla. Komandan 'yan sandan Charleston Greg Mullen ya faɗa wa 'yan jarida yau Alhamis cewa Roof farar fata ya shiga cocin mai suna Emmanuel African Methodist Episcopal Church a lokacin da ake taron addu'a na mako-mako. Ya zauna na tsawon aƙalla awa ɗaya da masu ibada kafin ya buɗe musu wuta ya kashe mutane 9 da dama sun ji rauni. An kafa wannan coci ta Emmanuel AME a shekarar 1816 bayan da ta ɓalle daga cocin Turawa ta Methodist Episcopal ta birnin, abinda ya sa ta zamo ɗaya daga cikin cocin bakar fata na farko kuma masu ɗimbin tarihi a jihohin kudancin Amurka.
Chad ta faɗa yau Alhamis cewa dakarunta sun kai har-haren ramuwar gayya da jiragen sama akan 'yan Boko Haram a cikin makwabciyarta Najeriya. A bayan wasu tagwayen har-haren kuna bakin wake da suka kashe mutane aƙalla 33 a N'Djamena, babban birnin ƙasa, a wannan makon. Rundunar sojan Chad ta ce an kai har-hare ta sama akan sansanoni guda 6 na 'yan tsagera, inda aka yi masu mummunan ɓanna ta rayuka da kaya. Bata dai bayar da bayanin takamaiman inda sansanonin suke ba. An kai har-haren kuna bakin wake a wata helkwatar 'yan sanda da wata makarantar horas da 'yan sanda a N'Djamena, inda wasu mutanen har su 100 su ma suka ji rauni. A farkon wannan shekarar, Chad da Nijar da Kamaru sun tura sojojinsu domin yaƙar 'yan Boko Haram, a bayan da 'yan tsageren suka kai har-haren tsallaken iyaka cikin ƙasashensu. A makon jiya, ƙasashen sun haɗa ƙarfi da Najeriya da Jamhuriyar Benin wajen kafa wata sabuwar rundunar yaƙi mai hedkwata a N'Djamena wadda za ta yaƙi 'yan Boko Haram ɗin.
Kada a sha da cewar labaran duniyar nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun tsaron Somalia sun tare wani harin da aka yi niyyar kaiwa kan wani taron siyasa yau Alhamis a garin Adado da ke yankin tsakiyar ƙasar. Hukumomi suka ce mahari guda ɗaya ya tarwatsa kansa a ƙofar shiga wurin taron, yayin da wasu 'yan bindiga uku suke ƙoƙarin kutsawa ciki. Dakarun tsaron, cikin su har da sojojin kiyaye zaman lafiya daga rundunar AMISOM ta Tarayyar Afirka, sun bindige suka kashe 'yan bindigar kafin su samu shiga cikin wannan gini. Wannan shi ne hari na baya-bayan nan da 'yan Al-Shabab suke kaiwa kan cibiyoyin gwamnatin Somaliya wadda suke son kifarwa domin kafa wata mai amfani da irin tasu fassarar ta Islama. Sojojin Somaliya da na rundunar AMISOM sun samu nasarar fatattakar 'yan Al-Shabab daga manyan birane da garuruwan Somaliya, to amma har yanzu akwai burbushin ƙungiyar cikin karkara kuma tana cigaba da kai hare-hare.
Daga ƙarshe, 'yan majalisar dokokin Hong Kong sun yi fatali da wani ƙudurin yin gyara ga dokokin zaben da ake gaddama a kai, mai samun goyon bayan hukumomi a birnin Beijing. Sansanonin 'yan rajin demokuraɗiyya masu zanga-zanga sun ɓarke da sowa ta murna a yau Alhamis, a bayan da wakilai 'yan adawa a majalisar suka haɗa kai domin murƙushe wannan ƙudurin. Wakilai 8 kawai suka amince da ƙudurin, yayin da wasu wakilai 28 suka jefa ƙuri'a ƙin amincewa. Ƙudurin a karon farko zai nemi ba wa mutanen yankin Hong Kong damar zaben shugaban yankin kai tsaye, amma kuma tilas duk 'yan takara su samu amincewar Beijing. China ta ce wannan ƙudurin ya kunshi demokuraɗiyya fiye da duk abubuwan da Birtaniya ta taɓa gabatarwa a cikin shekaru fiye da 100 da ta yi tana mulkin yankin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu bude taskar tamu da ra'ayoyin jama'ar Yola game da azumi wanda aka fara yau ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
To jama'a masu saurara kamar yadda kuka sani fa an soma azumi na watan Ramadana kuma yanzu na zaga cikin birnin Yola don jin ra'ayin jama'a. Dangane da tasirin azumi a wajen kowa. To malam ya suna ya kuma tasirin azumi ke a wajen ka?
Sunana Abdulhamid Muhammad. Tasirin azumi da alhamdulillah tunda shike Allah ya kasance da mu a cikin wannan watan azumi. Tasirin azumi a wurina kamar yanda yake zuwa. Yanzu a takeice dai in ina na kwance a gida lokacin da ba azumi gaskiya ba na jin dadi. Sai a tambaye ni wannan abin, a tambaye ni wannan abin, in na ce babu kuma sai kaga zai kawo matsala a gaskiya. Amma kaga yanzu a haka na sai in kwanta in huta in zanna yi ta yin addu'a. Ba wani abu na kaga ni ma yanzu ina dan jin dadi, ina dan haske sabon zama ma a cikin daki.
To ga wani malam ya suna ya kuma tasirin azumi yake a wajenka?
Assalamu alaikum, sunana Awal Talamurore. To a gaskiya tasirin azumi gaskiya fi sabilillahi yana da dadi, yana da kuma wahala. Saboda abun da ya sa kaga dai bana an yi sa an dauki azumin na rana daya kuma zai tafi rana daya in Allah ya yarda, Allah kuma ya sa abun ya tafi a haka. To sannan na biyu, azumi in an kama azumi idan kana kashi naira 500 a wuni, to 500 din nan sai ta kusan kwana biyu aljihu. Amma in kuma ba azumin nan sai ka kashe sama da irin su, ko ba haka ba? To saboda haka shi yasa ni a tasirin azumi gaskiya fi sabillah na ji dadin azumin nan yanda ya shigo mini ba wani matsala komai.
To Hajiya ya suna sanin ya tasirin azumi yake a wajenki?
Sunana Maimuna Amili.
To ya kike jin azumin nan?
To alhamdulillah ni ina jin dadin azumi, abu kadan dai zai ishe ka ta azumi.
Amma da kuma fa?
To abinda zaka ci da a naira 100 zai yanzu zaka iya kaci shi a naira 50, ka gane? To shi ne kawai nake jin dadin azumi.
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود.
بعد الله أجد إبراهيم عبد العزيز. Al'ummar garin Haifang da ke karamar hukumar Barkila da a jihar Plateau sun zargi jami'an tsaron soja da kisan wasu mata biyu a garin na Haifang. Lamarin ya auku ne jiya bayan wata hatsaniya da ta tashi tsakanin mazauna garin da jami'an na soja, yayin da sojojin suka nemi kafa shingen su don binciken matafiya a kan hanya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A cewar wani mazaunin garin na Haifang, Rong Tengom, al'ummar garin sun nuna bijirewansu ne da canja shingen 'yan sandan kwantar da tarzoma da aka fi sani da Mopol da jami'an sojoji.
Mu 'yan Haifang muna zama, ga sojoji suka zo da Hilux guda 5 da Armored Car 1, wai su sun zo akan za su sa roadblock a wajen. Sai mutane suka ce musu akan su kan sun so wannan checkpoint na Mopo din, ba sa son wani checkpoint na sojoji a wajen. Ana cikin hayaniya kenan sai sojojin suka fara harbi suna dukan wa'yansu matasa. To a garin mutane suna guduwa sai suna bin su. Suka harbi wata mata a gaban shago da tana guduwa ta je ta buya, tana nan da yaro a baya, aka harbe ta ta mutu nan da nan. To wata mata kuma ta fito daga gidanta kenan ta ga ko me yake faruwa, sai ita ma aka harbe ta a gaban kofan gidanta. Ita kan bata mutu a wajen ba, ana tafiya da ita zuwa asibiti ta mutu a hanya.
To amma mutanen ku sun iya tambayan sojojin me yasa suke so su sa wannan roadblock in a wurin?
Su dai sun ce wai akan wai an turo su ne daga gaba akan su zo su sa roadblock din. Sarkin mu bai sani ba, waɗanda suke wakiltan mu a kananan hukumomi ba su sani ba, ba wanda dai ya sani, mu dai mun gansu da safe ne kai suka zo.
Ruang Tengon kenan wani mazaunin garin Haifan a karamar hukumar Barikin Ladi. Kakakin rundunar tsaro na Special Task Force a nan jihar Plateau, Captain Ikedichi Iweha, ya ƙaryata batun cewa sojoji ne suka kashe matan biyu.
It's not true. Our personnel went out to shoot or kill anybody in the Haipang general area.
Captain Iweha ya ce biyo bayan umarni daga shelkwatan rundunar tsaro kan yin garan bawul wa shingaye da jami'an su a yankuna da suka ga ya dace, ya sanya jami'an tsaron daukan matakin sa shinge a mahadar Mangu, Bauchi da Fandadi.
This group of men organized women and youths to protest and disrupt the activity of personnel who were there to adjust this checkpoint.
Yace wasu gungun mutane suka hado kan matasa da mata su yi zanga-zanga don hana kafa shinge a mahadar Haifan, lamarin da ya kai har suka rika jifan sojoji da duwatsu da wasu makamai masu hadari suka kuma rusa shingen. Captain Iweha yace mutanen sun kuma tare hanya suka rika kone tayoyi suna jifan motocin jama'a. Yace a yunkurin hana tarzoma jami'in soja daya ya samu rauni. Jami'in tsaron ya kuma ce basu kama kowa ba kan lamarin, sai dai suna kan bincike don bankado waɗanda suka aikata harbin da ɗaukan matakin da ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zauna a lafiya al'umma ta Filato kungiya. Zama lawan lafiya shine cigaban Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. A cikin makon nan wasu da ake zaton ƴan Boko Haram ne sun kai harhare a wasu garuruwa arewa maso gabashin Najeriya da ƙasar Chadi, haka kuma a jamhuriyar Niger, inda ko a daren jiya ma sai da aka kai wasu harharen a garuruwan Lamana da Ungumawa, inda kusan mutane 40 suka rasa rayukansu. Abokin aikinmu Abdulaziz Adil Turu ya nemi ƙarin bayani wurin lawan bukar ga abin da ya ce.
Lalle hakika ne ƴan Boko Haram sun zo sun kawo hari garin Lamana da garin Gumawo, kamar garuruwa ne guda biyu wanda suna tsawon kimanin kilomita 40, mil 40 da bako mil 45 da zaji ba daga gabas maso kuma. Hakika dai an ce ƴan gungiyar Boko Haram din sun zo kusa wannan hali ne a wannan garuruwa biyu kimanin da dare ne, kimanin kamar misali wajen ƙarfe 10 na dare zuwa kamar 11 haka. To a lalin dai an samu ta mutane kamar misali an zancen ma an kashe kamar mutum kimanin 40 ba, ana zancen dai 40 ko 40 ba biyu, ana zancen kamar 27 a Lamana da daya a Gumawo, kuma wasu labarai ma suna cewa kamar sun sa wuta a garuruwan wuri-wuri sun sa wuta, kuma a yau da safe kuma a jiya da tare ma wato an gaya ma jami'an tsaro don sun je sahu sai dai kuma ba a same su ba, sun yi bannan su sun ware, amma to ba mu sani ba jami'an tsaron sun bi bayansu ne cikin wasu uku suna tare suna cikin jin bayansu dai, wannan samu da wasu labarai. Amma ma a yau da safe su hukumomin jihar Gifan kamar misali su gwamna da sarkin Komadugu sun isa nan su garuruwa biyu inda suka je tare da su ma aka yi zinaiza.
To an samu labarin waɗannan mutane daga ina sun ka fito?
Yanzu labarin ya kasance ya rabu don saboda wasu bayanai suna cewa kamar daga cikin tsibirin Chad ne suka huto, wasu suna cewa dai kamar daga cikin Chad Lakshad ne suka huto, an ma wasu labaran suna cewa ma wannan ƴan boko suna saye da kayayyakin soja.
Allah ya kyauta. Akan wannan batun harharen ƴan Boko Haram din ne muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su ɗauka wajen tsare iyakokin su, ganin yadda ake samun harhare cikin ƴan kwanakin nan a Najeriya, Chad da Niger. Lambar da za ku kira mu da ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban namba, amma kamar nan ga wannan waƙar.
Mm. mallan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Laina shu ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zaya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla yau kamar dai da kuka ji dazu muna son jin ra'ayoyinku ne akan irin matakan da kuke gani ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su dauka wajen tsare iyakokin su ganin yadda ake samun harare cikin ƴan kwanakin nan a Najeriya da Chadi. Mun samu kira na farko daga Makwa jihar Niger. Assalamu alaikum waye akan layi.
Muhammad Muhammad ne.
To Malam Muhammad me zaka ce game da batun yau?
To batun yau dai wallahi muna roki Allah Allah ya taimaka sojojin Najeriya da wanda suka hada baki a yake Boko Haram.
Na'am.
Muna roki Allah ya taimaka musu.
To kamar wani irin
Allah ya taimaka musu su yake su dukan su.
Haka ne. To Malam Muhammad, kamar wani matakai ne kake gani ya kamata a ce hukumomi sun dauka ko kuma sun ƙara dauka wajen kiyaye iyakoki?
Wallahi abinda suka dauka din nan wallahi yayi kyau sosai. Allah dai sa su samu nasara kan su muna roki Allah. Wallahi abinda suka dauka yayi kyau haka.
To madalla Malam Muhammad mun gode da wannan kiran. Yanzu kuma bari mu je gwaram jihar Jigawa. Wane ne akan layi?
Kana magana da Idris mai inji.
To Malam Idris me cece gudunmuwa ka yau?
Wato gudunmuwa da shi ne gaskiya ya yi mata a ce hukumomin Najeriya a ce sun tashi tsaye sun yi kokari a kan wannan al'amari da yake faruwa.
Kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata su yi abinda ba su yi ba?
Yawa wato gaskiya hanyoyin da ya kamata bi kamar yadda suka yi umarnin cewar za a kafa rinjin tsaro a babban birnin Maiduguri. To shi ne ya kamata a ce an bi wannan hanyoyi cikin gaggawa a yanzu yadda ake ciki a ce an samu an kare jama'a da irin abubuwan da yake faruwa.
To Malam Idris, kamar su kuma makwabtan kasashe fa me kake gani ya kamata su yi?
To shi su din ma abu da ya dace su yi a yanzu gaskiya a ce sun yi kokari sun haɗa ƙarfi da ƙarfe gaba ɗayansu a cikin wannan lokaci sun kare waɗannan kasashe guda hudu da wannan abubuwa yake faruwa.
To madalla yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Wane ne akan layi?
Abubakar Muhammad jikan ga naku daga Masabo.
To Malam Abubakar, me zaka ce game da batun yau?
To abinda zan ce Ubangiji Allah dai ya sauki tabbatar da alheri kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan watan Ramadan.
Amin.
Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan watan lafiya.
Amin amin. To Malam Abubakar,
na'am.
na ce muna ansawa dai ka in katse ka, amma batun da muke tattaunawa yau dama muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani matakai ya kamata hukumomin Najeriya da makwabtanta su dauka wajen kiyaye iyakokinta, musamman yadda ake samun harhare cikin ƴan kwanakin nan na ƴan Boko Haram.
To abin da ya kamata dai a yi, saboda shugabanni da waɗanda suke duk inda farafuna suke dai an san kananan hukumomi an san inda suke, abin da ya kamata a yi ba abin da ya kamata illa a fi ko'ina dai a dardura a tabbatar da cewa dai an samu zaman lafiya.
To madalla Malam Abubakar, mun gode da wannan gudunmuwa. Yanzu kuma bari mu je Zaki Biyan jihar Benue, wane ne akan layi?
Alhaji Usman da ke zan dattawa.
To Alhaji Usman, me zaka ce game da batun yau?
Wato batun yau ni a gani ina roƙon Allah kowane lokaci, musamman wannan watan da muka shiga ne falala tsarin albarka, Ubangiji ya wuce mana gaba wannan muyagun mutane wanda suke suka sa rigar musulunci suna ma kasa barazana da shi, suna zubar da mutuncin musulmai da musulunci a duniya. Muna roƙon Allah, Allah ya tona asirinsu, Allah kuma ya ɗora waɗannan gwamnati da suka haɗa kai za a yaƙi waɗannan azzaliman mutane masu kashe bayin Allah da basu jiban su sha ba. Allah ya taimaka musu. Kuma ina roƙon Muhammadu Buhari shugaban ƙasa, kan iyakokinmu ya kamata a ɗauki mataki a kai, domin kan iyakokin ake samun bargurbin mutane sukan shigowa suna sulalowa, kowa ya shigo a binciken shi a san me matsayinsa. Ina don Allah yadda za a cimma nasara.
To amin Allah ya sanya. Alhaji Usman, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Ogun, wane ne akan layi?
Mukala ne mazaunin Augustus, daga Lolo mazaunin Augustus.
To malam, mun kai la, me zaka ce game da batun yau?
To abin da ya kamata mutane su yi kawai su dage da addu'a saboda lokacin azumin ga.
Na'am. To batun tsaro fa na kan iyakoki. To mun gode malam, mun kai la. To masu sauraro, har yanzu muna da sauran lokaci, muna jiran ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata a ce hukumomin Najeriya da makwabtan kasashenta sun dauka wajen kare iyakokinsu, ganin yadda ake samun hare-haren ƴan Boko Haram cikin ƴan kwanakin nan. Lambar da za ku kira mu da ita ce 202-205-2655. Mun samu kira daga jihar Kwara.
To so, assalamu alaikum, mai magana Jalla Garba Dina ne, Bulawus kala-kala Nasifa Kwara daga Kwara a Najeriya. A
gaskiya
matakin da ya kamata a ce jami'an tsaro sun ɗauka, musamman ma akan iyakoki, ya kamata a ce a kawo bincike na gaskiya wanda ya zan duk wanda zai shiga daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa, to a tantance da shi a yi bincike na gaskiya. Shi ne na ganin cewa an yi kariya dangane da abin da shahi wannan matsala ta Boko Haram, ko muna fatar Allah shi yaye muna wannan matsala ta Boko Haram wannan Najeriya da kuma Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Muna fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram. Mai magana Jalla Garba Dina ne, Bulawus kala-kala na Sifa Kwara da Kwara. Na gode biyo.
To madalla Malam Garba, mu ma mun gode kuma da ra'ayinka muka kawo ƙarshen wannan lokaci na karɓar wayoyi. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar domin ku kira mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku gafarce mu, yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba, amma yanzu dai ga wannan sakon.
Allah ya kawo mu.
Shekara ta kawo mu.
Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi tanadi na musamman domin watan azumi.
Babu shakka, akwai nasihohi da shawarwari daga malamai
waɗanda suke da manyan kantuna wannan wata mai albarka, su sauƙaƙa wa bayin Allahn da ba su da shi.
Sannan ɗalibai yara za su karanta Alƙur'ani mai tsarki.
Kuma za mu so mu ji shin wani irin tasiri wannan wata na azumi yake da shi a wajen ku.
Saboda haka sai ku aiko mana ta hanyar email ko ta Facebook.
Idan kuna da gaishe-gaishe ma za ku iya aiko mana su.
Mata da matasa, kar ku bari a yi babu ku.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku wurayen gwamnatin Amurka. A lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.8 ta faru a tsakiyar Nepal ranar 25 ga watan Afrilu, Sita Shrestha ta san abin da za ta yi. Ta dauki diyarta 'yar wata 5 da haihuwa, ta nemi wuri kusa da bango cikin gidanta, ta jira girgizar ƙasar ta gama, kuma ta faɗa wa ɗanta ɗan shekara 6 da haihuwa wanda a lokacin yana saman bene cewar yayi irin yadda ta yi. Lokacin da girgizar ƙasar ta tsaya, Sita ta dauki jakar tafi da gidanka ta agajin gaggawa, ta kai 'ya'yanta filin wani gida, ta ciro tamfol daga cikin jakar agajin, ta kafa wa iyalinta matsugunni. Ta kuma yi amfani da maganin hana harbuwa da cututtuka da ke cikin jakar akan raunukan da yaran suka samu. Ta kuma ba masu makwabtaka da ita maganin ciwon kai da kuma na sauran ƙananan raunuka. Ƙarin abubuwan da ke cikin jakar sun haɗa da sinadarin chlorine wanda ake tsaftace ruwa da shi, da fitilar da ake ɗaurawa a goshi, da sabulun wanka, da abun wanke baki. Da farko kamar ba su da amfani kamin lokacin girgizar ƙasar a cewar Sita, wadda ta yi amfani da dukkan kayan da ke cikin jakar agajin tata. Sita ta danganta nasarar da ta samu wajen kai ɗauki a girgizar ƙasar da aka yi a lokacin da kuma bayan 25 ga watan Afrilu, da wata horaswa da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID, da haɗin gwiwar hukumar ƙasa mai kula da girgizar ƙasa ta hanyar kimiyya ta NSET suka shirya, wadda ta samu asali daga ƙasar Nepal. Horaswar da hukumar NSET ta yi ta koya wa Sita yadda za ta kare kanta a lokacin girgizar ƙasa da kuma amfani da mallakar jakar tafi da gidanka ta agajin gaggawa a gidanta, wadda hukumar NSET ta rarrabawa waɗanda suka halarci taron horaswar. Ta ce, na koyi yadda zan adana jakar tafi da gidanka ta agajin gaggawa a wurin horaswar. Na san cewa jakar tana da amfani, don haka na ajewa kaina guda, amma ban taɓa tsammanin jakar za ta yi mana amfani irin wannan yanayin haka ba. Horan da Sita ta samu ta wani babban fanni ne da hukumar USAID ta ɗauki nauyi a kan shirin rage hatsarin girgizar ƙasa a Nepal, wadda ta hanyar ta ne hukumar NSET ta shirya wani shiri na rage wannan hatsari wanda ya yi aiki tare da gwamnatin ƙasar Nepal da ƙananan makarantu da kuma al'umma kamar irin ta Sita domin ci gaba da faɗakarwa da kuma zama cikin shiri. Amurka tana mai alfahari wajen haɗa hannu da gwamnatin Nepal domin taimakawa jama'ar ƙasar zama cikin shiri dangane da mummunan yanayin da yanayi ka iya haifarwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Mutumin da ake zargi da kashe mutane 9 cikin daren jiya Laraba a wata majami'ar bakar fata da ke Charleston a jihar Carolina ta Kudu ya shiga hannun hukuma. An damke Dylan Stormroof Bature mai shekaru 21 da haihuwa a jihar Carolina ta Arewa, kimanin kilomita 400 daga inda aka aikata wannan kisa. Chadi ta faɗa a yau Alhamis cewar dakarunta sun kai hare-haren ramuwar gayya da jiragen sama a kan 'yan Boko Haram cikin makwabciyarta Najeriya, a bayan wasu tawayen hare-haren ƙona baƙin wake da suka kashe mutane aƙalla 33 a N'Djamena, babban birnin ƙasar, cikin wannan mako. Rundunar sojin Chadi ta ce an kai hare-hare ta sama kan sansanoni guda 6 na 'yan tsagera, inda aka yi musu mummunar ɓarna ta rayuka da kuma kaya. To sai dai bata ba da bayanin takamaimai inda waɗannan sansanonin suke ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.